sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Da fatan an wani lafiya har yanzu dai baba ya ko makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin saki kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 22 ga watan Nuwamba shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji ƙarin haske game da daftarin hukunci da kotun ɗaukar ƙara a Najeriya ta fitar akan hukuncin da ta yanke na shari'ar zabe a na zaben gwamna a Kano. Za a ji kuma cewa wani harbe-harbe da aka ji a cikin dare a Jimeta fadar gwamnatin jihar Adamawa ya yi sanadin mutuwar wasu jami'an tsaro. Muna kuma dauke da tattaunawa ta musamman akan tarihin jam'iyyun siyasa a Najeriya wanda Hassan Umar Tambuwal ya hada mana. Akwai kuma labaran wasanni da kasar Ghana wanda Ridwan Abbas zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A gobe Alhamis ake sa ran sakin rukunin farko na mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su. A lokacin da ake sa ran Isra'ila za ta tsagaita wutar kai hare-hare a Gaza tsawon kwanaki hudu, a cewar yarjejeniyar da bangarorin biyu da ba sa ga maciji suka cimma. Kasar Qatar wadda ta taimaka wajen kullar yarjejeniyar tare da Amurka da Masar ta ce Hamas za ta saki mata da yara 50 a rukununi nan da kwanaki masu zuwa, yayin da ake sa ran ita kuma Isra'ila za ta sako Falastinawa 150 da ta tsare. Ba a bayyana sunayen mutanen da za a sako ba, sai dai jami'an Amurka sun ce sun yi imani Amurkawa tare da ake kyautata zaton Hamas ta yi garkuwa da su na cikin waɗanda za a sako. An dai ci gaba da gwabza faɗa a yau Laraba kafin yarjejeniyar ta fara aiki. Gobe Alhamis da ƙarfe 10 na safe agogon yanki ne yarjejeniyar za ta fara aiki. An ga wasu fashe-fashe a Gaza, sannan ƙungiyar Hamas ta harba makamai masu linzami zuwa Isra'ila. Ukraine ta faɗa a yau Laraba cewa Rasha ta harba jiragen sama marasa matuƙi guda 14 da wani makami mai linzami a sassan ƙasar a sabbin hare-haren da ta kai a baya-bayan nan. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce makaman kariyarta na sama sun kakkaɓo dukkan jiragen da suka auna yankunan tsakiya a kudu maso gabas da yammacin Ukraine. Nan take dai ba a samu rahoton barna ko asarar rayuka ba. Rundunar sojan Ukraine ta kuma ce makami mai linzamin Russia na X-22 ya fada a wani fili da ke yankin Zaporizhia ba tare da ya isa inda ya kamata ya je ba. Ukraine ta bayyana jiragen marasa matuƙi da Russia ta harba a matsayin na shahir ƙirar Iran. Kuma harin na baya-bayan nan na zuwa ne bayan gargaɗin da Amurka ta yi na cewa ta yi Iran ta ba Rasha makamai masu linzami samfuran ballistic don amfani da su a yakin da take yi a Ukraine. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakaran Amurka sun kai hare-hare biyu kan mayakan da ke samun goyon bayan Iran da kuma cibiyoyinsa a Iraki tun ranar Litinin, a cewar rundunar dakaran Amurka ta tsakiya. A cikin wata sanarwa, rundunar ta ce jiragen saman yakin Amurka sun kaddamar da hare-hare kan wasu wurare biyu a Iraki da safiyar yau Laraba a gogon yankin a matsayin mai da martani kan hare-haren da Iran da kungiyoyin mayakan da Iran din ke marawa baya suka kai akan sojojin Amurka da dakaran haɗin gwiwa. Hare-haren na Amurka sun auna wata cibiyar gudanar da ayyuka da kungiyar mayakan Kataib Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran ke amfani da ita a kusa da Al-Anbar da Jaruf al-Sakar, kamar yadda wani jami'in tsaro ya shaidawa muryar Amurka. Mayakan Kataib Hezbollah na a cibiyoyin biyu wanda jami'in tsaron ya ce sun taimaka wajen kai hare-hare kan sansanonin Amurka a Iraki da Siriya a baya-bayan nan. Binciken farko ya nuna cewa an kashe mayakan akalla 6 a hare-haren biyu a cewar jami'in tsaron. Tafiye-tafiyen da Amurkawa ke yi dab da bikin hutun ranar godiya da kuma ake kira cika-ciki ko Thanksgiving da Turanci sun kankama gadan-gadan, yayin da a yau Laraba ake sa ran kimanin mutane miliyan 2,700 za su yi balaguro ta jiragen sama, sannan wasu ƙarin miliyoyi kuma suna shirin yin balaguro ta mota. jami'an kamfanonin jiragen sama sun ce suna da ƙwarin gwiwa cewa za su iya kaucewa tarin matsalolin da aka fuskanta a lokacin hutun a bara kamar soke tashin jirage da yawa da kamfanin Southwest Airlines ya yi amma ta yuwuwar sama mai yawa da dusar kankara wato snow a yankin gabar tekun gabashin Amurka su haifar da jinkiri a tafiye-tafiyen Hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta yi hasashen za a yi sinu a yankin arewacin jihohin New England a yau Laraba ciki har da arewacin jihar Maine da zai samu sinu mai yawan santimita 20.3 haka kuma ana sa ran za a yi sinu din a yankin arewacin Rocky Mountains ranar Thanksgiving wato gobe Alhamis inda sassan jihar Wyoming za su samu sinu mai yawan santimita 30 a ranar Juma'a Ya zuwa safiyar yau Laraba, tashoshin jiragen sama a Amurka sun ba da rahoton soke tashin jiragen sama tarakacal da kuma jinkirta tashin wasu 260 a cewar kamfanin da ke sa ido kan tashi da sauka jiragen sama na Flight Aware.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla bari mu bude taskar rahotannin mu daga jihar Kano. Kotun daukar kara dake Abuja ta magantu dangane da rudanin da biyo bayan fitar da wasu shafukan daftarin hukuncin da ta yanke. Game da shari'ar zaben gwamnatin Kano wanda ya karade shafukan yada wato shafukan jaridu da na sada zubunta a Najeriya baki daya Mahmud Ibrahim Kwali na dauki da karin bayani a wannan rahoto da ya aika mana
na daren jiya ne wasu daga cikin shafukan daftarin hukuncin da ke bayyana cewa gwamna Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP ne ya yi nasara a shari'ar sabanin Nasu Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC da aka sanar a zauren kotun a ranar Juma'a da ta gabata Idan a cikin sabon daftarin hukuncin da ta fitar da yammacin Laraba nan, kotun ɗaukaka ƙarar ta Abuja ta ce hukuncinta wanda ya tabbatar da nasara ga Nasiru Yusuf Gawuna yana nan daram. A da haka ta yi watsi da waɗancan bayanai da ke nuna akasin haka. Kazalika a cikin sabon daftarin wanda ta ce shi ne sahihi, kotun ta ce a hukuncin nata ta yi watsi da ɗaukaka ƙarar da Abba Kabir Yusuf ya yi tare da umartarsa ya biya naira miliyan guda. Ga Nasiru Yusuf Gawuna ladan gabe saboda bata masa lokaci yanzu haka dai lauyoyi da sauran masana dokokin kasa na ci gaba da fashin baki akan wannan batu
abin da yafi tasiri shine hukuncin da kotu ta karanta a kware kotu shine mafi a'ala akan wannan abu da ya fita daga baya masana wanda suka tsara shari'a ta kasance sun yi tunanin wannan tun a can ma mana an yarje mu abin da za a iya cewa shine wannan kamar kuskure ne na ainihin mai buga kunci kenan to amma kuma abin takeici ne a bangaren shari'a a ce bata iya tsayawa sun tsefe ba duba da yadda hukuncin yake daukan hankalin al'umma
barista Garba Abubakar kenan wani lawaya mai zaman kansa a jihar Jigawa shi ma takwaransa barista Ibrahim Cidi ya tofa albarkacin bakin sa game da wannan al'amari
to abin lura da shi anan shine idan muka karanta gaba daya judgment ga wanda ya karanta shi gaba daya zaka ga cewa gaba daya nasarar da take cikin judgment din gaba daya zaka ga nasara ce ta su jam'iyyar APC to idan aka tashi irin wannan yanayi ba a karanta wani sashi na hukunci a bar wani bayan haka kuma alsalan kotunan nan guda uku ne imar dukkanin su sun yi nasu separate hukuncen ko kuma mu ce contribution na judgment inda suka tabbatar da korar wannan a fil din na jam'iyyar NNPP to a tsari na doka ba za a ce an kora a fil din mutum kuma an zo an bashi nasara ba a nan abun duba al'akari da shi anan shine jam'iyyar NNPP ya kamata ta garzaya ta yi a fil duk da wannan abu da ya fito kasancewar idan lokacin a fil din ta ya kore ba ta yi ba kuma su ɗan jam'iyyar APC suka nemi a rantsar musu da dan takarar su na gwamna to fa ne wanda zai iya jinyo a rantsar da shi
su kuwa masu nazari akan kimiyyar siyasa da kuma lamuran demokradiya na ganin al'amarin ya dumama yanayin siyasa a Najeriya baya ga dumamar yanayin siyasar Kano Dr. Kabiru Sa'idu Sufi malamin kimiyyar siyasar ne a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano.
Lalle ba mamaki na daya ya iya sawa hankalin kasa din ya sake komawa kan hukuncin ita kotun koli ko zai shafi yadda za a gabatar da hukuncin ko kuma wani yanayin hukuncin wannan kuma ya danganta ga yadda abubuwa suka ci gaba da tafiya tun bayan da aka fitar da shi hukuncin to muke ganin wato siyasar Kano din kusan ta sake dawo da dumin da ta dauka a baya
yanzu dai abin kira a gani shine yadda za ta kaya a zauren kotun koli ta Najeriya dangane da wannan dambarwa ta zaben gwamnatin Kano Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Najeriya
to gaida da Kwali da wannan rahoton wani harbe-harbe da aka ji a cikin dare a jimita fadar gwamnatin jihar Adamawa ya yi sanadin mutuwar wasu jami'an tsaro da suka hada da soja biyu da kuma wani dan sanda an yi zato sojoji ne suka yi wannan harbe-harben a cikin dare amma dai wakilin mu Salisu Lado na da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya aika mana
Alamarin da ya faru ne a jimeta fadan mulkin jihar Adamawa inda ake zargin cewar wasu sojoji ne suka fito daga barikin su da manyan makaman yaki suka kawo hari babban headquarters ɗin sandan jihar Adamawa inda suka yi ta harbi mai kan uwa da wabi daga bisani dai al'amarin yayi sanadiyar kashe dan sanda guda kuma kashe sojoji guda biyu sakamakon wannan artabun wasu daga cikin mazauna anguwar lamarin ya faru sun shaida mana yadda lamarin ya rikita su da karan bindiga suka ce daga lokacin da suka wayi gari zuwa yanzu basu rantsa ba sakamakon faduwar gaba
sunana Shamsuddin Bello mazauni a cikin garin Jimeta fadan jihar Adamawa a gaskiya ajiya mun kwana cikin fargaba da kuma tashin hankali sakamakon irin abin da muka ji na mu taba jin samu a fadan jiha ba mun kwana cikin tashin hankali da misalin karfe 11 da mintuna 10 ina kwance a cikin gida na ji harbin bindiga kuma irin harbin bindigan da ban taba jin sa ma tana ƙara sosai ni tunda na bude ido na misalin karfe 11 da minti 20 da ban sace koma bacci ba rantsa ba har da asuba
sunana Musa Ahmadu ina zama a Karewa gajiya daga misalin irin 11 da rabi zuwa har kusan 12 wallahi mun gagara bacci saboda wani karan bindiga da bamu taba jin irin shi ba shine tun zamanin Boko Haram rabuwan mu da mu ji irin wannan karan bindigan saboda mu mazauna gefen movie nan ne to dama a baya can mun san irin wannan kararrakin to da muka ji wannan karan mun tashi cikin fargaba kawai
honorable Abbas Usman a gaskiya jiya nan mun kwana garar saboda irin harbe-harben nan da muka yi ta ji abun ya ba mu ne tsoro sosai matuka don jiyan nan misalin 11 da rabi zuwa 12 kan nan ba wanda ya bacci gaskiya
to da shike al'amarin ana zargin cewar rundunar sojojin Najeriya da suke jihar Adamawa sune suka kawo rundunar yan sandan jihar Adamawa hari lamarin da ya sanya nayi kokari domin jin ta bakin rundunar yan sandan jihar Adamawa amma hakata bata cimma ruwa ba kakakin rundunar yan sandan jihar Adamawa SP Suleiman Yaya Guroje na buga masa waya bai dauka ba na ko aike masa sakon karta kwana shiru kake ji na maje headquarters da kaina amma ban samu haduwa da su ba aka ce sun shiga mitin na gaggawa daga nan kuwa na nufi barikin sojojin jihar Adamawa nan ma ka zalika naje ofishin burgiyar komandan sojojin jihar Adamawa shi ma na tadda suna mitin na gaggawa na ko aike masa sakon karta kwana inda nayi zamar minti 45 shiru kake ji yanzu a lokacin da nake hada wannan rahoton hadata dai bata cimma ruwa ba domin jin ta bakin dukkanin bangarorin biyu Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
ta gaida Lado Salisu Garba da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye yanzu kuma lokaci ne da Umar wato Hassan Umar Tambuwal zai kawo mana tattaunawa da yayi akan tarihin jam'iyyun siyasa a Najeriya
daga jamhuriya ta daya zuwa jamhuriya ta hudu da muke cikin ta a halin yanzu an kafa jam'iyyun siyasa guda 54 a Najeriya wasu daga cikin jam'iyyun siyasar da an kafa sun hada da jam'iyyar NCNC, NEFU, GMPP, NPN, PRP, NRC, SDP, NADECO, GDM, CNC, CPC, ACM, AMPP, ADE da dai sauransu ko da yake wasu jam'iyyun siyasar sun rushe sun hade da wasu jam'iyyun to kowace hanya ake bi wajen kafa jam'iyyun siyasa a Najeriya Professor Abubakar Abdullahi na Jami'ar Sokoto yana cikin masana siyasa a Najeriya
in kana magana kafa jam'iyyun siyasa tanaji ne wanda a cikin tsarin mulki na ƙasa sashi na 40 na tsarin mulki na ƙasa wanda yake magana kan fundamental rights na dan Najeriya rights kenan kamar
dan adam
haƙƙi da gare shi na dan adam yana da dama hanyar zo yayi hadaka da wasu mutane yan kasa su kafa jam'iyya ko irin kungiyoyi na kwadago ko kuma kowace kungiya domin biyan bukatu su kare muradun su da kuma yancin su na zama yan kasa haka kuma shi 221 zuwa 229 yayi magana ne ka cukan kai yadda ake kafa jam'iyyu da kuma abubuwan da ya kamata sharuɗan da ya kamata ko wadanne irin kungiyoyi na jama'a ke son su kafa jam'iyya a Najeriya
to professor wasu jam'iyyu ana kafa su ne akan aqida wasu ana kafa su akan bangaranci wasu ma addini wasu ma akan kungiya shin wannan tsarin mulkin Najeriya ne ya bar dama a kafa jam'iyyun siyasa akan waɗannan abubuwa
a abinda tsarin mulki ya tanaji akai idan ka duba wannan sashi na tsarin mulki na 221 zuwa 222 yayi magana ka cukan kan yadda jam'iyyar siyasa ya kamata ta kasance kuma ɗaya daga cikin tanade-tanaden da aka samar a cikin wannan tsarin mulki na ƙasa shine duk wata kungiyar jama'a da suka zo suna neman su yi rijista a matsayin jam'iyya ba a yarda misali suna na jam'iyya ba ko wani alama na ta irin logo haka ko manhojinta ya zan suna da alaka da wani addini kabilanci kuma bangaranci misali kamar a ce ai kila wannan jam'iyya ce ta coci kaza ko ta addini kaza ko kuma ta Hausawa kawai ko ta Yarbawa ko ta Inyamurai haka to duk ba a yarda a ce jam'iyya ta dau wannan siga ko wannan fasali ba shi yasa ko a cikin tsarin mulki in ka duba da kuma dokoki namu na daidaito na kasa kamar irin federal court karata system sun yi magana game da yaya kamata a tsara shugabancin jam'iyyu da sauran ire-iren su haka a cikin Najeriya cewa dole ne a tabbatar da kowane bangare na kasar nan yana da wakilci ga shugabanci na jam'iyya ko kuma wurin samar da ayyukan yi ko kuma ga kowane irin al'amari da jam'iyya za kuma daman wannan dama ta yi ma jam'iyyu register ko kuma kungiyoyin register su zan jam'iyyun siyasa dama ce wanda tsarin mulki ya bayarwa hukumar zabe ta kasa
professor a wurin zabe an yarda cewa addini guda yadda yan takara misali kamar yanda jam'iyyar APC ta yi ta tsaida musulun shugaba da mataimakin shugaba
abinda tsarin mulki yace na raba tsari na shugabanci na jam'iyya haɗi da misali mukammai da za a iya takara kansu shine duk jam'iyyar da za ta tsaida dan takara ko za ta rabar da shugabanci na jam'iyya dole sai ta yi la'akari da ainihin kabilun da a cikin kasa da kuma jihohin da gare mu 36 gami da Abuja
professor idan muka duba can baya irin jamhuriya ta 1 jamhuriya ta 2 jamhuriya ta 3 ma za a iya cewa ba a kafa jam'iyyun siyasa da yawa ba kamar wannan karo kafa jam'iyyu da yawa yafi amfani ga Najeriya ko kafa jam'iyyu kadan yafi amfani ga kasa
eh a tawa fahimta ina ganin ba yawan jam'iyyu ko aka san hakan ba shine zai iya kawo ci gaba ga kasar nan musamman ci gaba irin na demokradiya wani wanda ya danganta daga irin waɗannan irin yan siyasa gare mu shi kawa jam'iyyu da yawa kamar dama ce ake bayo mutane
professor Abubakar Abdullahi na jami'ar Sokoto kenan wasu yan Najeriya mazauna jihar Oyo sun bayyana dalilan su na shiga jam'iyyun siyasa tare da bin shugabannin jam'iyyun siyasar na Najeriya
sunana Alhaji Azzikabo Dinga na dai ina yin ta lokacin babu shedan a lokacin su shagari da su sardauna amma yanzu gaskiya ta fi karfi na saboda rashin kunya yaya ba a san darajar kowa ba babban mutum ka gani sai a zo yan gare su ci mai mutunci su walakanta shi
amma masana siyasa a Najeriya sun ci kafa jam'iyyu da yawa ba illa bane ga demokradiya
a gaskiya illa ne don suna tauye hakkin wani don yawancin kurkunan da za su wawwace su yinan in jam'iyyu uku na ko biyu wannan da aka gani da mutunci karshen ta shi za a zaba
sunana Alhaji Adiwale Sulaiman Babaloja Akeli Farmers Income Market
wace siyasa kake yi
na PDP
to me yasa ka shiga jam'iyyar PDP
abinda za na shiga jam'iyyar PDP shugabancin ne ba zalunci kuma suna yin daidai kuma suna son mu masu kasuwanci saboda in ka ga abubuwan da PDP yayi muna sai makin dai Allah shi mai albarka yayi muna abin ba za mu manta da shi ba mun dade muna PDP din nan kuma har yanzu har gobe ba sa ba ta muna rai ba kuma ba ta banna muna kabilanci ba an doki kowa dai ne
to jam'iyyar AA da jam'iyyar Accord su ma akwai su nan a Ibadan a jihar Oyo ka shiga mana
a'a na riga na shiga PDP din nan
sunana Alhaji Usman Idris Yako chairman akin yala maki alhamdulillah kamar yadda na ga ma ina dan yin siyasa kuma dan kasuwa ne matsayi na mazaunin Ibadan amma haifaffen Kano ne saboda haka ni siyasa ta za ta iya zama kala biyu a zaune da muke nan Ibadan akwai gwamnati da ta yi a gargayin jam'iyyar APC wace murgayi a jimu biyayye gwamnati bayan sa kuma an samu wannan gwamnati ta Olusegun Makinde wata gargayin jam'iyyar PDP gaskiya mun samu ci gaba a wannan gwamnati ta PDP a wannan jiha saboda haka wannan dalili isa a wannan jiha ta Oyo muke cikin jam'iyyar PDP amma idan muka koma a Kano inda aka haife mu magana ta gaskiya muna nan a tare da tafiya ta konkusiya
duk inda is iska ya buga a siyasance can kai
insha Allah
to me kake la'akari da shi a wajen bin jam'iyya ko shugabannin jam'iyya
birni da kauye na jihar Kano akwai abubuwa da dama wannan dan adam duk wanda yake Kano ya sani iri na farko an sama wa jama'a ilimi kyauta na biyu an sama jama'a wutar lantarki karkara da yawa a jihar Kano ba zan iya lissafa bane kaina akwai makarantu wa'inda suke na benaye wanda babu inda ba local gamu babu ta
watakila kana bin sa domin ayi muku wadannan ayyuka ne wani kuma na cewa watakila saboda yana Hausa Fulani ne daga arewacin Najeriya
to gaskiya ba haka bane ba akan magana addini ko kabila ba mu muna bin shi ne akan cewar duka yan siyasar da muke da su a arewa ba mu san wani guda ɗaya wanda za a ce idan wani abu ya faru a wani sai ko kasar Inyamure ko ta Yaraba ko kuma wani abu a Najeriya wannan isha fitalaka wannan yake tasowa ya tsaya akan wannan magana bayan sa ba
sunana Abubakar Garba Karaye daga nan kaso Akinyele Market Ibadan a gaskiya fi sabilillahi kaman ni mariya harshen daman ne tunda a can jihar mu ta Kano na karkashin jagorancin wannan jam'iyya ta NNPP wanda ake cewa mai kayan dadi kuma a nan jihar Oyo kaga ina tare da wannan jam'iyya ta PDP karkashin jagorancin mai girma gwamna Shehi Makinde
mai kallura da shi ka shiga jam'iyyar NNPP
na shiga jam'iyyar NNPP a bisa manufofinta na gaskiya domin na tsaya na duba babu wata jam'iyya wadda take da aqidu na taimakon talaka to amma duk lokacin Sardauna in ka kula wannan abubuwan shi yake yi shi ma mai girma Rabi Musa Kwankwaso jagoran wannan jam'iyya ya zo ya dora akai zaka ga dan talaka bai da halin tafiya kasar waje karatu zai dauke shi ya kai shi kasar waje karatu domin ci gaban al'umar jihar Kano gaba daya da Najeriya gaba daya
a Najeriya muna da jam'iyyu a halin yanzu sun guda 50 kai ana ka gani duk ba mai aqida irin ta Sardauna nan da sai jam'iyyar NNPP
ya dubawa ta na tabbatar da wannan babu wata jam'iyya wadda take da alamomi irin na wannan Sardauna din kamar jam'iyyar NNPP
Mrs. Saulat Kolako
ke da cikin jam'iyyar NNPP
eh na daidai
me yasa baki shiga jam'iyyar Abga ko Lebo ko AA ko Accord Party ba
saboda ina so shi ne daga kasa shine na fara siyasa
to a can farko ke taba shiga wani jam'iyya kafin ki shiga PDP
a sai dai PDP tun farko
wani abu ne ki gani a cikin jam'iyyar PDP
governor mun nan ina da alkawari kuma duk abu da su mutane a nan kasa suna so shine ina yi
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla akai da Hassan Umar Tambuwal da wannan wato tattaunawa to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar yanzu ko ga Ridwan Abbas da shirinmu na gaba
wasanni a takaice
duk da rai nasarar da ta samu akan kasar Madagascar bayan da ta jefa kwallo a makare ta kafar Inaki Williams a ranar talata kayan da Black Stars ta sha ta koma matsayi na uku a rukunin su na farko kungiyar ku kuma dai club din na Ghana nasarar nata da ta samu akan Madagascar ya zama wani babban kalubale saboda kashin da ta sha a hannun Comoro wadda ya sanya damuwar gaske tsakanin magoya baya da masu lura da abin da ke kaina kawo garar Ghana na dai kokarin samun gurbi ne a gasan cin kofin duniya da ainihin kasar Amurka da Mexico da Canada za su dauki nauyin sa kuma matsayin ta yanzu haka ya tabbatar da ayoyin tambaya samun gurbin shiga gasan cin kofin duniya na shekara ta 2026 kasar Ghana na bukatar ta kasance a tafin gaba a rukunin su na group 1 ko kuma a kalla da kasance a matsayi na biyu kasancewar hali da take ciki a yanzu wani abu damuwa ne ga al'umman Ghana da masu sha'awan kwallon kafa da ma mai koyarwa Christian mai koyar da Black Stars wasa Christian ya nuna damuwa ainin game da kayin da Black Stars ta sha a hannun Comoros Amroni a ranar talata 21 ga watan Nawaba duk da wannan hali da kasar Black Stars ta shiga wato Christian yayi imani Ghana ta kasance kan gaba wurin taka leda a wannan rana akan abokan karawanta sai dai gazawanta wurin jefa kwallo a raga ya zama mata abun damuwa a cikin jawabin sa na bayan wasan manajan din na Ghana ya tabbatar da cewa Comoros sun yi nasara to amma kokarin da Ghana ta yi tsakanin mintuna 90 da aka yi wasa ya nuna cewa ba kusa ba Ghana na gaban Comoros da iya wasa da kuma taka leda a wannan rana sai dai yana jinjina wa Comoros da wannan nasara da samu a ci a ra'ayin sa an kwashe mintuna 90 ana wasa kuma Ghana ci ta fi taka rawan gani a ganin sa yana mai fadan cewa Ghana ta yi nisa da Comoros to amma abin da ake bukata shine a jefa kwallo a raga abin da kasar Ghana ta kasa yi wadda ya maida hannun agogo baya Prince Sete wani jami'in zartarwa na Rebate Group of Companies na dab da mallakan kashi 90 na hannun jarin Orange FC wacce kungiyar kwallon kafa ce dake da matsigili a kasar Spaniya an yi nisa a shawarwari kamar yadda aka nuna kuma yana samun goyin baya daga kwararrun masana harkokin kasuwanci kuma waɗanda sun kasan kabli da badi na kwallon kafa da ma fagen shari'a wannan kungiya sun hada da Julio Vasquez Dominguez da Antonio Nunez Tena ukun dan wasan Real Madrid da Liverpool da kuma Laura Vasquez wani shahararren masanin kwallon kafa da wani lawyer wanda ke wakilta Mr. Tatan din da wannan muka iso karshen labaran wasannin Radwanullah Mukhtar Abbas sashin Kausa na muryar Amurka Accra Ghana
to a gaida Radwan Abbas da wannan ne ko mun ka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice
Agoba Alhamis ake sa ran sakin rukunin farko na mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a lokacin da ake sa ran Isra'ila za ta tsagaita wutar kai harare a Gaza tsawon kwanaki hudu a cewar yarjejeniyar da bangarorin biyu da ba sa ga maciji suka cimma kasar Qatar wadda ta taimaka wajen kullar yarjejeniyar tare da Amurka da Masar ta ce Hamas za ta saki mata da yara 50 a rukununi nan da kwanaki masu zuwa yayin da ake sa ran ita kuma Isra'ila za ta sako Falastinawa 150 da ta tsare Ukraine ta faɗa a yau Laraba cewa Rasha ta harba jiragen sama marasa matuki guda 14 da wani makami mai linzami a sassan kasar a sabbin har-haren da ta kai a baya-bayan nan rundunar sojan saman Ukraine ta ce makaman kariyar ta na sama sun kakkabo dukan jiragen da suka auna yankunan tsakiya kudu maso gabas da yammacin Ukraine nan take dai ba a samu rahoton barna ko asarar rayuka ba Rundunar sojan Ukraine ta kuma ce makami mai linzamin Russia na X-22 ya fada a wani fili da ke yankin Zaporizhia ba tare da ya isa inda ya kamata ya je ba. Dakaran Amurka sun kai har-hare biyu kan mayakan da ke samun goyen bayan Iran da kuma cibiyoyinsu a Iraki tun ranar Litinin a cewar rundunar dakaran Amurka ta tsakiya. A cikin wata sanarwa rundunar ta ce jiragen saman yakin Amurka sun kaddamar da har-hare kan wasu wurare biyu a Iraki da safiyar yau Laraba a gogon yankin a matsayin mai da martani kan har-haren da Iran da kungiyoyin mayakan da Iran din ke marawa baya suka kai akan sojojin Amurka da dakaran haɗin gwiwa
ta ban sararo da haka je kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan dare sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Fiona Wamai wadda ta shirya ta kuma bada umarni da injiniyan mu ta wannan dare malama Nashwan Baba Yakub makiyari ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku kwana lafiya Allah ba mu alkhairi dan nasa amin sun mu amin. Wassalam.